أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka ƴan uwana mata, ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci, gaisuwa ta ƴan aljanna wa hiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a safiyar yau, Litinin 10 ga watan Ramadan. Hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. A wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan da ke unguwar Gadan Kaya a garin Kano. A ci gaba da majalisin da yake gudana a cikin wannan wata mai albarka, inda muke nan tafi a cikin surar mu mai albarka, suratul Kahf, wanda yau na ga shine zama na 6 ko a cikin wannan sura mai albarka. Jiya, idan ba a manta ba, muna tsaka da bayani akan aya ta 15 a cikin wannan sura, lokaci ya cin mana. Kafin nan, ina so in ɗan yi wani tambihi akan karatun da ya gabata jiya. Kusan bani Adam da'if, na koma gida ina sabgogi ko sai wani abu ya faɗo min a rai da na ambata a nan, la'alla sahwan, Allah ya sa na kuskure na ambace shi. Ina magana akan yanda Allama Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake barhana dalilin cewa waɗannan mutane, wato ashabul kahfi, sun kasance ne gabanin shari'ar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Ya kawo dalili na cewa inda a ce mutanen Annabi Isa ne, kamar yadda wasu malamai na tafsiri suka ambata, to da ba a tambayi Yahudawa ba bayaninsu. To a gabar da nake magana akan cewa Yahudawa sun san manzo sallallahu alaihi wasallama zai bayyana ne a Madina, shi yasa bisa alamun da aka ambata a cikin littafinsu na Annabi Musa alaihi salatu wassalam, sai suka taho garin Madina, suka kama wuri, suka zauna tsammaninsu su gani wane ne wannan Annabi na ƙarshen zamani da zai zo, kuma suna zaton cewa zai zo daga cikinsu. Ƙoƙarin istishhadin sai na faɗa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wannan ne shine inda kuskuren yake. Wannan bushara ta zo ne a cikin At-Taura, ba a cikin Injila ba, a cikin littafin Annabi Isa ne alayhi salatu wassalam. Dan haka sai ayi min afwa a bisa wannan kuskure da nayi. Za mu koma da ɗan baya kaɗan domin cikon bayani akan aya ta 15, sai kuma mu ɗora akan aya ta 16 insha Allahu ta'ala. Gwana, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
Allah ya saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki yake cewa a bisa abin da yake faruwa na daga tattaunawa da waɗannan matasa ma'abota kogo suka yi a tsakaninsu, ko kuma a bisa maganar malaman tafsiri da suke cewa wannan magana sun yi ta ne a gaban wannan sarki nasu. Ha'ula'i qaumuna, waɗannan su ne mutanenmu, su ne al’ummar da muke cikinsu. Ittakhadhu min dunihi aliha, sun riƙi wani Allah maɗaukakin sarki a matsayin ababen bauta, ma’ana sun ƙi kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta shi shi kaɗai. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, ina ma dai a ce a bisa wannan abu da suke riyawa, a bisa wannan aƙida da suke kanta, a bisa wannan aiki da suke yi na ibada da suke yin ta ba ga Allah maɗaukakin sarki ba, ina ma za su zo da wani dalili, da wata hujja wadda take mabayyaniya, wata mafaka da suke da ita, wadda za su jingina da ita, a kan da za su nuna cewa wannan abin da suke yi gaskiya ne. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wane ne ya fi zalunci sama da wanda ya kasance ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah maɗaukakin sarki ta fuskar jingina masa abin da yake Allah maɗaukakin sarki bai yi ba, bai yi umarni da a yi ba, sannan bai ba da dama ko ya halatta da a yi ba. Wane ne ya fi wannan ƙarya a gurin Allah maɗaukakin sarki, musamman wanda yake a ƙarshe ya ƙaryata samuwar Allah da cancantarsa da cewa a bauta masa shi shi kaɗai, ko kuma ko da ya yarda da Allah maɗaukakin sarki ɗin ya samu, to amma yana ganin ibadar ta yi yawa a ce ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai tilo za a yi sai an haɗa sa da wani abu a cikin bauta. Al-Allama Ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yake magana akan cewa wannan talab din laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, bukatar da suka yi cewa ina ma da a ce za su zo da wani dalili, wannan talab ne talab ta'jiz, ma'ana an nemi ka kawo abin da ake so ka bayar a matsayin hujja, ba wai dan an san akwai hujjar ba, ba wai dan an san za a iya kawo ba, sai dan a tabbatar maka da gazawarka a fili ƙarara, ina ma da za ka bani dalili akan abin da kake yi, bayan alhalin ba su da dalili kwata-kwata akan wannan abin da suke aikatawa, ballanta na ma dalilin ya zamanto mabayyani. Kuma irin haka Allah maɗaukakin sarki ya ambata shi a cikin Al-Qur'ani mai girma a wurare daban-daban. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Allah maɗaukakin sarki yace idan har kuna da wani ilimi, kuna da wata hujja, kuna da wani dalili, domin menene ilimi? Gaskiya ita ce ilimi, haƙiƙa shi ke ilimi, tabbas da hujja shi ne ilimi. Sai Allah maɗaukakin sarki yace ina ma kuna da wani ilimi, kuna da wata hujja mabayyaniya, da sai ku fito mana da ita akan wannan abin da kuke dawa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min 'ilmin in kuntum sadiqin. Allah maɗaukakin sarki faɗa mana haka a cikin suratul kahf, suratul ahqaf, inda yake cewa idan har kuna da wata hujja, kuna da wani dalili akan wanda kuke kira koma bayan Allah maɗaukakin sarki, to ku kawo mana dalili na gaskiya akan wannan. Am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawati am ataynahum kitaban fahum 'ala bayyinatin min bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Duk wanda ya kira tare da Allah ya hada shi da wani abauta, ko kuma ma yake ya kira Allah din yayi kema da gaskiya kira wani zalla a gurin bauta, to wallahi bai da hujja ko sofa ne. Kuma sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa hisabin sa yana gare sa duk abin da za ka yi. Ka gama kewaye kewayenka, ka gama gina addininka akan zato, ka gama gina shi akan mummunan gado, ka gama gina shi akan ra'ayinka na san rai, hisabin ka yana gurinwa Allah maɗaukakin sarki sai ya tabbatar maka da cewa la yuflihul kafirun, da dai waɗanda suke sun kafirce Allah maɗaukakin sarki ba su taɓa samun dace da rabauta ba, tun a nan duniya ba su rabauta ba ballantana a gurin Allah maɗaukakin sarki. Don haka wannan nema da waɗannan matasa suka yi na cewa ina ma waɗannan al'umma ta su za su kawo wata hujja, za su kawo wani dalili akan ra'ayin da suke kan shi ko akan mu'taqadinsu, nema ne na gajiyarwa, na nuna wa mutum gazawarsa da kasawarsa a fili. Allah maɗaukakin sarki ya rufe wannan aya da faɗin su faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wane ne ya fi zalunci sama da wanda yake ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki kire yayi wa Allah madaukakin sarki ƙarya, yayi ƙagen abin da babu shi, ya jingina shi ga Allah. To a nan gurin akwai wani taujihi da Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala yayi a cikin littafinsa, inda yake cewa akwai lafuzza da Allah madaukakin sarki yakan faɗa na wasu abubuwa da in mutum ya kasance akan su sai a ce faman azlam. Yace anan Allah yake faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, wai kuma inda Allah madaukakin sarki yace wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yusara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Sannan kuma akwai hadisi al-qudsi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana fi ma yarwihi an rabbi azza wa jal, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Yace to ya za a hada waɗannan abubuwa, anan Allah yace wa man azlamu, can an ce wa man azlamu, nan an ce wa man azlamu. To yaya za a yi a haɗa su? Shin zaluncin nasu mataki ɗaya ne, layin su ɗaya gabaki ɗaya, ko kuma a'a akwai wani abu da yake a cikin nan? Sai malam ya ce a irin wannan abun ahlul ilmi, malamai na gaskiya, suna da mafuta guda biyu, hanyoyi guda biyu da suke kawowa na yanda za a yi a haɗa waɗannan abubuwa guri guda. Na farko shi ne anna kullul mazkurina fi zulmi sawa, na cewa dukka waɗannan da aka ambata ɗin nan a ɓangaren zalunci to sun yi tarayya layin su ɗaya da wanda yake ya ƙirƙiri zance ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki, da wanda yake yana ƙoƙarin cewa ya hana ambaton Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa a cikin ɗakunan Allah maɗaukakin sarki, yana kai komo gurin rusa ɗakunan Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa wato masallacai, da wanda yake yana ƙoƙarin ƙirƙirar halitta wanda yake ɗora ta a domin ya kwafi halittar Allah maɗaukakin sarki. Dukka waɗannan azzalimai ne lamba ɗaya, layinsu ɗaya, kawai kowa da nau'in hanyar da ya bi gurin samun wannan mataki na zalunci da yake a kansa. Sa'ilin da abu na biyu, malam ya ce a'a, annahu yunzalu manzilatul ikhtisas. A nan gurin wannan wa man azlamu, an wawware kowane ɓangare yana amsa sunansa ne na mafi zalunci a ɓangaren da yake a kansa. Ya ce sai ya zamo akwai maƙaryata da yawa, amma lamba ɗaya cikin maƙaryata shi ne wanda ya yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya, shi ne ya fi kowa zalunci a cikin nau'in maƙaryata da ake da su da yawa. Akwai waɗanda suke ƙemene, suke hanawa, suke ƙoƙarin daƙile al'amarin addini, amma dukka a cikinsu wanda ya fi kowa zalunci shi ne wanda yake ƙoƙarin daƙile ambaton Allah maɗaukakin sarki da rusa ɗakunan Allah a ban ƙasa. Akwai waɗanda suke manyu zahuna, masu kwaikwaya, masu ƙoƙarin kwafa daga halittar Allah maɗaukakin sarki, suna wasu ƙirƙire-ƙirƙire. Dukka waɗannan masu kwaikwayo, masu ƙirƙire da sifa amma, ya zamanto wanda ya fi zalunci a cikinsu shi ne wanda yake ƙoƙarin ƙirƙira da kwaikwayar halittar Allah. Da haka ashe kowa a layinsa ne yake zamantowa shi ne mafi zalunci, ko kuma amma kan magana ta farko shi ne gabaki ɗinsu sun haɗu a kan layi ɗaya ta fuskar abin da ya shafi zalunci da za su yi mawa kawunansu wanda za su girbi abin da suka shuka a ranar gobe kiyama. Da haka faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wane ne ya fi zalunci sama da wanda yake ya ƙirƙiri ƙarya, ya jingina mawa Allah maɗaukakin sarki akan abin da yake daɗai bai dace da Allah maɗaukakin sarki ba, ballantana ya kasance cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi. Afwan na bakin kofar nan. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana yanda suke tattaunawa a tsakaninsu waɗannan matasa din, na cewa ga abinda muka dauko na magana ko labari da Al-Allama Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake faɗa na menene abinda ya faru a daidai wannan lokaci, na cewa sarkinsu ya ji bayanin abin da suke kansa na imani da kadaita Allah maɗaukakin sarki, sai ya kirawo su. Da yasa aka kawo su, sai yake tuhumarsu, yake tambayarsu akan abin da su ake labari ya iske mishi na cewa suna aikatawa. Basu yi musu ba, suka amsa, balma bayan amsawa suka yi ƙoƙarin kiransu akan wannan. Malam ya ce aba alaihim sai ya ki yadda da abin da suka kira shi zuwa gare shi na kadaita Allah madaukakin sarki wa tahaddadahum wa tawa'adahum sai ya gargade su ya ja kunnan su ya yi musu mummunan alƙawari ya ce zan muku kaza zan muku kaza wa amara bi naz'i libasihim anhum alladhi kana alaihim min zinati qaumihim ya sanya aka kwabe musu tufafin su wanda yake a jikinsu a tare da su wanda ado ne da kawa na irin al'ummar da suke rayuwa a ciki a wancan lokaci wa ajjalahum liyanzuru fi amrihim sai jinkirtar da su yasa aka rufe su domin a tattauna a ga kai waɗannan matasan me za a zartar musu na hukunci wanda mataki za mu dauka akan su saboda girman al'amarin da suka zo da shi la'allahum yarji'una 'an dinihim alladhi kanu 'alayhi ko ta iya yiwuwa wannan mataki ya zamanto na dabara ne na kokarin da za a yi a kubuto da su a janyo su a dawo da su da baya akan abin da suke da wasu dawo kan abin da al'ummar su take kai malai ce wa kana hadha min lutfillahi bihim wannan yana daga cikin tausasawa da Allah madaukakin sarki ya musu fa innahum fi tilkan nazrati tawassalu ila al-harab minhu a daidai wannan lokaci da sarki ya sa aka rufe su su kuma sai suka samu damar da suka kubuce suka gudu daga gare shi da haka wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya musu wal firari bi dinihim min al fitna suka samu suka gudu da addinin su daga wannan fitina da ake kwarin a jefa su a ciki domin ba a san irin matakin da za a dauka lokacin da za a ce sarkin nan ya waiwaye su ya dawo ya same su a inda ya taskance su ko ya sa aka kulle su ba wa hadha huwa al mashru'u inda wuqu'il fitan fi an-nas malan yace wannan shine abin da shari'a take ta samar ta tanadar lokacin da wani al'amari na fitina ya taso akan abin da ya shafi addini mutum yayi kokarin ya kubutar da aqidarsa ya kubutar da addininsa kar ya yi wasa gurin riko da sababin da zai iya kawo mishi kubuta akan wannan kokarin kauce ma wa abin da yake zai kawo mishi tasgaru ko kuma komar da shi ma zuwa ga hanyar bata an yafirra al'abdu minhum khawfan ala dinihi mutun ya gudu lokacin da biya fistanci cewa za a iya hana sa addinin sa za a iya dora shi akan tafarki na shirka da rabuwa da hanyar Allah madaukakin sarki to sai ka bi mataki na farko kai kokarin kama wa kanka mafita ta fuskar kokarin ma janyo waɗanda suke gefen nan naka kake ganin za su zamanto maka matsala za su zamanto maka shamaki akan abin da ka sa a gaba na kokarin kadaita Allah madaukakin sarki da bauta in ka kira su sun ki su bi to me ya rage yanzu ka san idan suka juyo da baya za su dauki mummunan mataki akan ka to sai kai kokari ka kubutar da kanka akan wannan abin da za a zo maka da shi wanda zai iya raba ka da addinin ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka sun kasance a wannan yanayi suna yunkurin ya za su yi su samu mafita sai Allah madaukakin sarki ya ce wa iza'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahf suna tattaunawa da tsakanin su na cewa to kamar yanda fa kuka kasance kun barranta da waɗannan mutane naku ta fuskar aqida kun barranta da su ta fuskar abinda suke bauta mawa koma bayan Allah madaukakin sarki to ya zaman tofa kun barranta da su a zamantakewa wannan shine mafita a tsakanin su wani su yake gaya ma wa dai sauraguwar asanadiyar ne santar mutanen ku da kuka yi ta fuskar addini da aqida to yanzu fa ina ga lokaci yayi da za mu yi kokari mu nisance su ma a zamantakewa da aka shawara ita ce fa'u ila al-kahfi ku buya ku tsere ku je ku samu mafaka a cikin ku wannan shine shawarar da suka fara ba ma wa junan su ta fuskar abin da za su yi na mafita akan yanayin da suke ciki kamar yadda al-Allama Ibn Ashur rahmatullahi alayhi ya faɗa yace shawara ce ɗayan su yake ba ma wa raguwar sashin yace kuma yana da kyau ka gane cewa ko an hakaito maka waɗannan bayanan a cikin aya ɗaya ko a ayoyi makusanta da juna kar ka nazarta cewa wai a majalisi ɗaya aka zauna akai wannan abu ta iya yi wayo aka kama su aka rufe su gobe jibi ga ta sai can Allah ya kimsawa ɗaya daga cikin su tunani da shawarar cewa ga abin da za su yi mafita ta kuma iya yiwa ana kulle su suka samu wannan matunani na mafita ɗaya daga cikin su Allah ya kimsa mishi ya furta musu da haka dai sun yi shawara a junansu na cewa tun da yake ga abin da yake sarkin nan yana yunkunya musu sun san labarin idan ya juyo ba zai zo da dadi ba to bari mu fara neman mawa kanmu mafita dan haka tunda a sanadin wannan imani da kuka yi da Allah madaukakin sarki domin id anan gurin kamar yanda Ash-Shaqiqi rahmatullahi alayhi yace wai wa izi'tazaltumuhum lit-ta'lil 'ala at-tahqiq wannan id anan gurin kamar tana nuna cewa tunda kuka yi kaza saboda kaza ma'ana tunda kun riga kun rabu da su akan aqida akan kuduri na zuci akan addini akan yanayin yanda kuke gudanar da bauta da manufarku to sai fa ku rabu da su akan abin da yake suna kan shi na rashin addini da rashin kyakkyawar aqida menene mafita to shine yanzu mu yi kokarin mu gudu daga cikin wannan al'umma fa'u ila al-kahf mu gudu mu tsire mu samu mafaka zuwa ga al-kahf ibnu ashur yace al-kahf anan gurin gashi dai yazo mu'arraf to me ake nufi anan gurin shin dama akwai asalin wani kogo ne wanda suke sun san shi sun tanade shi ko kuma kogo wanda yake koda basu tanade shi ba suna da ilimi akan shi ko wani a cikin su ya san wani kogo ne shi yasa yace ku zo mu tafi na san wani kogo wanda zamu iya zuwa mu je mu samu mafaka akan shi ko kuma a kawai suna nufin mu je mu nemi kogo a duk inda yake sai yace to wannan kowanne zai iya zama akan haka sai dai tunda babu nafsi da ya tabbatar da haka ba za mu yanke mu zartar ba ta iya yiwuwa akwai wani kogo wanda suka tanade shi su waɗannan matasa suka gano shi suke zuwa suke kuya suke bauta mawa Allah madaukakin sarki a cikin wannan kogo sa'in da lokaci yanzu da fitina ta tunkaro sai suka ga cewa bari mu gudu mu je mu zauna a wannan kogo domin mu samu cikakken yanci da kebance wanda zamu bauta wa Allah madaukakin sarki sa'in da suka ce a'a kogo dai ayyu kogo suke nufi ba wai tare da ta'ayinin ga wurin kogon ko ga nau'in kogon ko ga bigiran da kogon yake ba kawai suna ganin cewa kogo ne yanzu inda za su je su samu suya su samu mafaka ko wani irin kogo ne kuwa shine malam yace mana kamar misalin yanda annabi yaqub alaihi salatu wassalam yake cewa da ya'ansa wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b at-ta'rif anan adh-dhi'b ana nufin dhi'bun bi'ainihi basai fi jinsin dhi'b gabaki daya ma'ana kowane irin kyalkeci karyaci min dana da haka anan suna nufin kowane irin kogo matukar dai zai zamanto ya dace da adadin su ya dace da yanayin da za a zauna ya dace da cewa yayi nesa da inda idanun mutane zai iya kaiwa kansu to su je su samu wannan kogo su zamanto sun samu mafaka ko kuma mabuya da zai zamanto sun bar waɗannan al'umma ta su dan haka fa'u ila al-kahf kuje ku samu kogo kogon da suka sani ne ko kogon da ba su sani ba mu dan koma da baya malamai suka ce a cikin fadin wa ma ya'buduna illa Allah da abinda wannan mutane ko wannan al'umma ta su suke bauta mawa illa Allah face Allah madaukakin sarki wannan ash-shaqiqi sai ce akwai fassara guda biyu da malaman tafsiri suke yi a daidai wannan gabar ta illallah ta iya yihuwa istisna'un muttasil ma'ana wata kebancewa ce ta musamman wanda take da alaka da zancen da yake ga dun wannan illallah din sai ya zamanto da abunda suke bauta wa in banda Allah madaukakin sarki ma'ana mu yanzu yanda muka kaurace wa mutanen mu ta fuskar aqida ta fuskar ibada abinda suke bauta mawa banda Allah in banda Allah to mun kaurace musu sai akan wannan ma'anar sai zamanto malamai suka ce suna bautar Allah wannan al'umma amma kuma suna hadawa da shirka kamar yanda Quraishawan Makka suke sun yadda akwai Allah sun yadda akwai samuwarsa to amma kuma suna hada shi da wani a cikin bauta suna bautawa gumaka suna ambatan su suna kai musu bukatun su suna kaza suna cewa mu dai muna yi musu ne li yuqarribuna ila Allah zulfa wai domin waɗannan gumaka da ake shirka da su wai domin su kusantar da su zuwa ga Allah da haka sun hada abubuwa guda biyu ga kiran cewa wai ana bautawa Allah amma ganin suke bautar ta mai yawa shi kadai sai an hada da wasu abubuwa da haka wa ma ya'buduna illa Allah da duk wani abu da suke bauta mawa in banda Allah kamar istithna'i mun ba komai da suke kanshi sai fa bautar Allah madaukakin sarki da suke da wani nau'in na ulubushin ta kadan amma sun cika ta da shirka da hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta sa'ilin da magana ta biyu suka ce a'a wannan istithna'un ne munqati'un sai ya zamanto وما يعبدون إلا الله da abun da suke bautawa wanda ba Allah ba sai zama kwata-kwata babu bautar Allah a cikin wannan al'umma babu kyakkyawar aqida babu ma wata kila yadda da cewa akwai Allah din ballanta na abun sa masa shi kare Allah ya sa bambancin duniya fito da haka dukkan guda biyan ko wannan ne ko wancan ne gabaki daya akan bata suke shi sa wannan al'umma suka wannan matasa suke kokarin su kauce wa abinda al'umma su suke kai kuma masu wannan magana ta biyu sun kafa hujjar su da magana da Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi ya kawo wanda aka hakaito ta daga Abdullah ibn Mas'ud ta hanyar Qatada bin Da'ama as-Sadusi wanda yake cewa an samu a mushaf ma'ana a al-Qur'anin da aka gado shi ko aka same shi daga Abdullah ibn Mas'ud cewa akwai qira'ar wa ma ya'buduna min dunillahi wannan qira'a ce shadda ita kuma al-qira'atu shadda ba a karanta su a cikin karatu amma ana yin hujja da su a gurin tafsiri musamman idan an samu ikhtilafi ta fuskar rinjayarwa to sai a rinjayar da wadda al-qira'atu shadda as-sahiha ta tabbata a kansu ga qira'a shadda ta Abdullah ibn Mas'ud wa ma ya'buduna min dunillahi da aka sai a fukarkatar a furinjayar da magana cewa abinda suke bautawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba da haka a shege baki daya ta iya yiwa su kasance a bisa wannan magana cewa suna tafe ne akan zallar shirka tsantsar shirka ba tare da bautawa Allah madaukakin sarki ba da haka waɗannan matasa ala ayi halin sun yi shawara ko ɗaya daga cikin su ya ba da shawara na cewa mu kaurace mawa al'umma mu saboda wannan abin da suke kan shi na shirka kamar yanda muka bambanta da su akan abin da yake na kuduri na zuci da sarafar da ibadar mu ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da mun hada shi da wani a cikin bauta ba yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi lokacin da kuka gudu muka tafi zuwa ga wannan kogo din domin mu uya mu tsiratar da addinin mu to muna fatan cewa muna buri cewa muna sa rai cewa muna roƙon cewa Allah madaukakin sarki zai shiga cikin al'amarin mu ya lullube mu da rahamarsa ma'ana mai maganar nan a cikin su yake ba su wani nau'i na tabbaci yake ba su wani nau'i na aminci kar ku ji tsoro in mun tafi wannan kogo mun ce zamu je mu zauna mu tafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi in har kun yi hakan Ubangijin nan da kuka yi imani da shi ba zai kyale ku ba zai lullube ku da rahamarsa zai baza muku hanyoyi na rahamarsa ma'ana za ku samu mafita akan al'amarin ku ba zai kyale ku da dabarar ku ba zai bari ku tozarta ba duk wata hanya wadda za ku samu mafita akai Allah madaukakin sarki zai saman muku da ita wanda wannan yana daga cikin ka'idoji na Allah madaukakin sarki da ya alƙauranta wa bayinsa wanda suka yi imani innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah madaukakin sarki yana bada kariya ta musamman ga bayinsa wanda suka yi imani duk irin rintsin da za a shiga idan dai akwai imani akwai kyakkyawar aqida tsantsata ta ciya to Allah madaukakin sarki ba zai kyale ma abucin wannan aqida ya shiga tozarta da wulakanta naka sun samu wannan kudirin a zuci shi sai ya ce yanshur lakum rabbukum min rahmatihi Allah madaukakin sarki zai lullube ku da rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa sannan Allah madaukakin sarki zai shirya muku abin da zai zamanto saukakawa ne a cikin lamarin ku zai datar da ku akan abin da yake ne sauki wanda za ku amfana da shi akan zamantakewa ku za ku amfana da shi akan gudanar da addinin ku za ku samu sauki da saukakawa a ciki domin mirfaqa yana dauke da ma'anar saukakawa yana dauke da ma'anar tausasawa yana dauke da ma'anar bin al'amura a sannu yakan iya zuwa da ma'ada wasalin mirfaqa ko marfiqa kamar yanda ina jin akwai wajin da malama ta karanta shi da shi wanda ba shi muka saba sauraro ko muke karantawa a qira'ar ko a riwayar Hafs an Asim da muke yi ba dukka ko kike mirfaqa ko kike marfiqa yana nufin tausasawa saukakawa sahalewa da Allah madaukakin sarki zai yi wa wani al'amari a daidai wannan gaba kenan to suna yi mawa kansu fata suna buri suna roƙo cewa suna da tabbas cewa Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa musu al'amarin su wannan haka al'amarin ubangiji yake in ya baka kariya a matsayinka da wanda kai imani inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu sai kuma ya baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh ya kuma cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda yaji tsoron Allah madaukakin sarki ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa mai al'amuransa sai aga ga al'amari ya taso ya cuɗe amma shi sai Allah ya bashi sauki ya fice a cikin wannan al'amarin ko dai sauki na zahiri da zai ganin an samu mafita cikin sauki an fita daga wannan al'amarin ko kuma sauki a tare da kai na baɗini duk wahala duk matsin duk musibar sai Allah ya baki nutsuwa sai baki kwanciyar hankali yanda wata zata gigita in wata musibar ta same ka wata kila har ka iya samun wani yanayi na rashin lafiya na rashin tawakkali na rashin nutsuwa na kaza ke sai Allah ya jarabce ki akan wannan amma ya baki nutsuwa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa ya sanya taushi a cikin al'amarin naki da sauƙaƙawa wannan shawara da suka bayar a junansu shawara ce da take mafita ce da Allah madaukakin sarki yake azawa ga bayinsa na gartattu tun daga kan annabawan Allah madaukakin sarki har izuwa ga kan nagartattun bayi wanda suka bi sahun annabawa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko su da shi na saku mu duba labarin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya rayu a cikin al'ummar da suke tsananin shirka da bautar gumaka da ya isar da sakon yayi kiran yayi bayanin Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul maryam inda yake cewa wa a'tazilukum wama ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya an kai magare tikewa yayi kiran abin ya ci tira sannan kuma ba ma kawai su kyale sa da addinin sa ba wani al'amari na fitina ya sako kai sai dauka wa kansa mafitar me i'tizal annas zai bar wannan al'umma ta sai tafi to amma ne Allah madaukakin sarki bai kyale shi ba bai bar shi ya shiga wani hali ba falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah lokacin da ya guje musu lokacin da ya hijira daga gare su lokacin da ya bar wannan al'umma da abin da suke bauta mawa koma bayan Allah Allah ya kyale shi Allah da dai bai taba kyale bayin sa waɗanda suka yi imani da shi ba duk irin yanda al'amara suka yi falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa yaqub sai Allah ya mishi kyautai bai bar shi kadai ya tafi ya shiga wani irin yanayi ba na'am an jarabce shi na'am yayi jira dogon lokaci amma a ƙarshe Allah ya kawo mishi mafita mafitar sai ta zama mai gardi mai dadi abun kowane mumini yace kai ina ma da a ce ni ne madalla da wannan zuriya ta annabi Ibrahim inda Allah ya azurta shi da ƴaƴa waɗanda suka zamanto annabawa a tsatsan su kuma annabta ta ci gaba da tafiya har zuwa karfin yan hadisi sallallahu alaihi wasallam sakamakon me imani da Allah madaukakin sarki da tsayawa akan abin da yake na gaskiya da kokarin isar da sakon Allah madaukakin sarki lokacin da al'amura kuma suka cutura sai aka kebance aka bar wannan yanayi da ake ciki na saba mawa Allah domin a tsira da imani a killace aqida a kuma ci gaba da bauta mawa Allah madaukakin sarki a bisa yanayin da yake so da haka waɗannan matasa sun hango cewa wannan ita ce mafitar su ga abin da za su samu mafita akan yanayin da suke ciki sannan ga kyakkyawan zaton da suke yi mawa Allah cewa da dai ba zai kyale su ba zai lullube su da rahama da kai ba zai sa al'amuran su su cushe musu su shiga tozarta ba Allah madaukakin sarki zai kawo musu mafita akan wannan al'amari da suke ciki al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa falamma waqa'a azmuhum 'ala adh-dhahabi wal-harabi min qawmihi lokacin da zuciyarsu ta tsaya suka himmatu akan cewa mun tsayar da ra'ayinmu da tunaninmu akan cewa yanzu zamu gudu daga wannan al'ummar da muke ciki saboda abin da suke kanshin na rashin aqida waqtara Allah ta'ala lahum dhalik Allah madaukakin sarki kuma ya zaba musu wannan hanya a matsayin layin kaddararsu da za su bi domin wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk abinda za ku yi duk niyyar ku duk azama ku duk himma ku duk tsarin ku sai Allah madaukakin sarki ya nufa da haka Allah lokacin da ya ba su damar suka yi tunanin kuma ya nufi wannan cewa kaddara ce da za su biyo wa akhbara anhum bidhalika fi qawlihi ya kuma fada yanda suka kasance suna tattaunawa din nan a tsakanin su wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah malam yace wa idza faraqtumuhum wa khalaftumuhum bi adyanikum fi ibadatihim ghayra Allah fa fariquhum aidan bi abdanikum tunda yake kun kasance kun rabu da al'ummarku kun saba da su ta fuskar addini da ibada to ku rabu da su ma ta fuskar zamantakewar gangar jikinku a guri guda kowa ya kama gaban sa fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ay yabsutu alaykum rahmatan yasturukum biha min qawmikum Allah madaukakin sarki zai shimfida rahama sai lillibe ku da ita ta yanda zai ba ku kariya ya suturta ku daga waɗannan al'umma taku wa yuhayyi lakum min amrikum ay alladhi antum fihi Allah zai shirya muku akan al'amarin nan naku da suke ciki da kuke ciki Allah zai muku shiri na musamman akan sai ba ku mafita mirfaqan malan yace amran amran tartafiquna bihi wani al'amari wanda za ku samu sauki ku samu hutu ku samu mafaka akan sa ku samu mafita fa inda zalika kharaju huraban ila al-kahfi malan yace a daidai wannan lokaci da Allah ya nufa cewa wannan al'amari da suka nuface shi zai auku sai suka fito suna masu guduwa zuwa neman mafaka zuwa ga wannan kogon fa awau ilaihi sai suka tafi domin su samu mafaka a cikin sa fa faqadahum qaumuhum min bayni azhurihim fasam sai mutanen su dole za su dura ina wani dan gidan wani ina dana wani ina makoci na wani dole za a ce ina wani da wani da wani har aka gane ga wani adadi na musamman da aka rasa a cikin al'umma kun ga annan gurin sai ya zamanto ya sha bambancin da wancan labarin da aka ce an rufe su ne suka gudu nan a'a ba wani rufewa ba wani abun nan a tsakanin su sun je sun yi wannan shawara sun yi wannan tattaunawa a ƙarƙashin bishiyar suka ce to kowa ya je ya shirya wata kila yanzu kuma zamu gudu zamu tafi zuwa ga kogo kun ga anan ne za a lalube su a ga an rasa su amma akan wancan labarin ne an zo an kama su an kai su gurin sarki to ai kowa dama ya san menene ya auku da su ha kuma iya yiwuwa an kama su ne suna can sai kuma waɗanda suke kula da wannan gurin sai aka zo aka lalube su aka ga babu su sun tsere akan wannan rufewa da aka yi musu watatallabahum almalik sarki sai baza maza a tafi neman su ga wasu masu laifi sun tsere ai dole za a tafi a lalube su fayuqalu malan yace ana cewa annahu lam yaghfar bihim wa amma Allahu alayhi khabarahum an ba da labarin cewa da dai ba a riske su ba ba a samu wani asar da zai nuna cewa ga inda suka yi ba Allah ya rufe idanun waɗannan mutane da suka tafi neman su zuwa ga riski inda waɗannan matasa suke kama fa'ala bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi siddiq malan yace kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi mawa manzo sallallahu alaihi wasallam da masoyinsa sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu حين لجا الى غار ثور lokacin da shi ma yaje ya samu mafaka a ina kogon da yake a jikin dutsen ثور waja al-mushrikuna min quraish fi talab lokacin da mushrikan makka suka zo daga cikin quraishawa suna neman ina yake sun lalube shi basu ganshi ba sun lalube sayyidina abubakar basu ganshi ba kuma an san aminan juna ne kuma an san yayi imani da shi ba a gaban su ba a dan su ba zaton shi ne suna tare sai aka bazama zuwa ga neman su a duk inda suke a zo da su falam yahtadu ilaihi ma annahum yamuruna alaihi kwata kwata da dai Allah bai shiryar da su su dace da ganin ina suke ba gashi dai suna wucewa ta kusa da inda suke din amma ba su gansu ba saboda Allah madaukakin sarki bai nufa ba wa indaha qala annabi sallallahu alaihi wasallam حين راى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى موضع قدميه لابصرنا فزو صلى الله عليه وسلم yake cewa da abokinsa masoyinsa amininsa sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya fuskanci sayyidina abubakar ya tsorata yana ganin cewa mutanen nan da suke kai komo a kofar kogon nan kadan ya rage su gansu yace ya rasulullahi da wannan su zai sunkuya gurin gurbin da kafarsa take kai to da zai gamma makala a cikin wannan kofa saboda wannan yanda suka yi kusanci sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya ababakar ma dhannuka bisnayn illahu salihuma ya abubakar me yasa tanka gaman wa'inda suke guda biyun da Allah ne na ukun su ma'ana mun fito domin Allah mun fito bisa umarnin Allah muna masu imani da Allah mun taho domin daukaka kalmar Allah Allah yana tare da mu tarayya wadda take yana bada kulawa ta musamman ga bayinsa wanda suka yi imani ballantana dan gatan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam mu biyu akan wannan aiki da kan wannan manufa me kake zato wannan Allah madaukakin sarki zai yi da lamarin mu ai zai ba mu kulawa idan har Allah yana ba bayin sa wanda suka yi imani kulawa to ai manzo sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa cancanta da ya samu kulawa ta musamman daga Allah madaukakin sarki wa qad qala ta'ala malan yace Allah madaukakin sarki yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana malan ya kamala wannan aya da Allah madaukakin sarki ke hakaita mana wannan mawqifin a cikin surat tauba da cewa idan ma ba ku taimake shi ba akan abin da yazo da shi na addini to Allah madaukakin sarki ya riga da ya taimake sa lokacin da ya fito da shi da shi da wannan abokin nasa wannan masoyin nasa wannan sahabin nasa lokacin da suka kasance a cikin kogo su biyu kallon kwal ga mushrikai sun zo neman su amma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah madaukakin sarki yana tare da mu lokacin da suka samu wannan a zuciyarsu fa anzalallahu sakinatahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da amincin sa da nutsuwarsa alaihi a gare sa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya karfafe sa da wasu dakaru wanda idanun ku ba sa ganin su so kenan mala'ikun Allah madaukakin sarki Allah ya saukar da su domin su ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama kariya وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم malaka kamar wannan ayoyi dan ya wasafta mana kokarin alakanta yanayin ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo da sayyidina abubakar da kulawar Allah madaukakin sarki ta musamman kamar yanda waɗannan ashabul kafi sun kasance a cikin kogo suna guduwa daga kan shirka da al'umma su suke kai domin su kubutar da addinin su da kadaitawar su ga Allah madaukakin sarki Allah ya kasance a tare da su malam yace fa qissatu hadha al-ghari labari ko tarihi na wannan kogo wanne kenan kogon sayyidina abubakar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ashrafu wa ajallu wa a'zamu min qissati ashabul kafi yafi girman sha'ani yafi daukaka yafi daraja akan wannan kogo din wanda ashabul kafi sai kuma wannan lamuna za ba kun da zai musu haka babu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa su waye suka kasance a cikin sa da wace manufa suka kasance da dai ba za ta zama to kusa da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake a kansa na falala ba domin Allah madaukakin sarki ya daukaka sha'anin sa malam yace wa qad qila inna qaumahum zafiru bihim an bada labari an fadi cewa al'ummasu sun biyo bayan su kuma sun tsawaita akan neman su ma'ana sun bi diddikin suna so su tabbatar da a ina suke wa waqafu fi ala ghabil ala babil ghar alladhina dakhaluhu an ce wai har sun zo zuwa ga kofar kogon da waɗannan matasa suke a cikin sa inda suka fake kenan fa qalu sai suka ce ma kunna nuridu minhum min al'uqubati akthar mimma fa'alu bi anfusihim lokacin da suka yi yunkurin suka so suna so su shiga cikin wannan kogon abin ya gagara sai suka ce dama babu wata ukuba da muke so mu musu ko muka nufa a gare su sama da wannan ukubar da suka yi ma wa kansu sun kawo kansu sun rufe a wannan guri mu dama karshen abin da zamu musu kenan fa amara al malik bi radmi babihi alaihim li yahliku makanahum wai sai sarkin nan ya sa a toshe a rufe kofar wannan kogo a gine ta saboda su halaka a wannan guri da suke fa fa'ali zalika wanki suka aikata haka amma sai malam yace wa fi hadha nazarun a cikin wannan maganar akwai abin lura a ciki saboda me fa inna Allah ta'ala qad akhbara anna ash-shamsa tadkhulu alaihim fil kahfi bukratan wa 'ashiyya Allah madaukakin sarki ya bamu labari kamar yanda zai zo a nan gaba na cewa rana tana lekowa tana haskawa cikin wannan kogo lokacin da take fitowa da kuma lokacin da take faduwa idan an rufe kofar kogon ya za a yi wannan rana ta shiga da kunga malam yayi amfani da cewa wannan labarin eh gashi an fade shi to amma kuma anya kuwa haka ne domin inda kofar kogon alfa take to ta ina ne wannan rana da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na cewa gashi za ya faru yana ga wannan ko ya faru ga waɗannan matasa da suke cikin kogo ya akai hakan ya rufe wana bismillah
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.
Allah ya saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin kamar yanda yake dabi'ar labarin alqur'ani mai girma. Ba a tsawaitawa akan abin da yake babu fa'ida ko ba a bukatar sa. Yanzu an gaya mana ga shawarar da suka yanke. An gaya mana ga zaton da suka kyautata mawa Allah na mafita da zai ba su akai shikenan hoton ya kare sai ka kaddara cewa har hakan ta faru ga su sun kasance a cikin wannan kogon sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari kamar gashi nan tun daga abin da suka yi niyya suka nufata kuma Allah ya nufi wannan abin ya faru wa tarashamsa idza talat har ma sun riga da sun shiga cikin kogon har ma an fara baka labarin menene abin da ya faru a cikin wannan kogon tunda yake sun yadda za su je su samu mafita a cikin wannan kogo sai Allah yake so ya nuna mana yanzu wajahin wannan kyautata zatan da suka yi masa wannan fatan da suka yi wannan burin da suka yi ya tabbata ko bai tabbata ba a Allah madaukakin sarki ya sa wannan abu ya tabbata saboda ana inda zanni abdi ni ina inda bawa na yake zato na haka Allah madaukakin sarki yace sun yi zaton Allah zai lullube su da rahama zai kawo musu mafita zai sauƙaƙa musu to ga sauƙaƙawar nan Allah ya fara ba mu labari wa tara shamsa idza talat lokacin da suke a cikin wannan kogo zaka ga rana idza talat idan tahudo tazawaru an kahfihim zata al-yamin tana dan kalkata gabarun kogon sai ta kasance tana damansa wa idza gharabat taqriduhum zata shimal kamar yanda idan kuma tazo faduwa takan ketare su ne daga bangaren hagu wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya fara wasafta mana na yanayin da suke a kasancewa a cikin wannan kogo an fara da labarin yara na zaka kasance domin kai wanda ake ba mawa labari zaka iya fara tunanin to yanzu suna cikin wannan kogo kuma ta iya yiwuwa akwai huda ko kuma a shikaran kansa dutse idan zafin rana ya dake sa yaya yake kasancewa a cikin shin ba za su shiga halin yanayi na takura ba sai Allah ya fara ba mu labarin da wannan mafitar da watakila akan abin da zaka iya hakaitowa watara malamai suka ce wai da wa ake nufi ake cewa zaka ga wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana magana ne da wa manzo sallallahu alaihi wasallama idan akai izina da cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab wannan mabudi da Allah ya mawa wannan sura kuma dama alqur'ani kacokan dinsa ga wa aka saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallama da haka duk abin da yake cikin shi Allah yana fara magana da shi ne kafin wanin sa da haka watara ya kai annabi muhammad zaka ga rana idan ta tashi hudowa lokacin da suke cikin wannan kogo ga yanayin da take kasancewa in ta tashi faduwa ma ga yanayin da take kasancewa cikin wanda suka tafi akan wannan magana akwai shaykhul mufassirin ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi sa'in da wasu suka ce a'a al-mukhatab ghayr mu'ayyan anan ba wai an kebance maganar bane zuwa ga wani shi kadai ma'ana ba wai ana nufin wani nau'in mutum shi kadai ba ballantana ku yi kokarin kawo cewa kadai da fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake anan ana magana ne akan duk wanda yake karanta alqur'ani duk wanda yake sauraro duk wanda ya ji wannan maganar ana gaya maka ne inda zaka gansu a cikin wannan kogo ana kokarin a hakaito maka surar yanda suka rayu a cikin sa da Allah madaukakin sarki ya nufa za su rayu tsawon shekarun da yake kon sa ga yanayin da rana take kasancewa akai al-allama ash-shaqiqi rahmatullahi alayhi yace Allah madaukakin sarki yana nufin anan annaka law ra'aytahum la ra'aytahum kadhalik cewa da ka gansu ka ga yanayin kogon nan a lokacin da suke cikin sa to ga yanayin da zai kasance anan la anna al-mukhatab ra'ahum bil fi'l badan ana nufin cewa wanda ake yi mawa magana yayi girga da ya gansu domin da an ce wa tarashamsa zaka ga rana zaka kasance ko dai ya kasance ya riga ya gani ko kuma ana nufin zai gani a nan gaba sai malam yace ba duka ɗaya ba ana nufin inda zaka gani yanda suke kasancewa a cikin wannan kogan to dai ga yanayin da yake za su kasance a nan malam yace kama yadullu li hadha al-ma'na qawluhu law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara yace kamar yanda wannan ma'ana za ta ƙara tabbatuwa idan muka yi izina da abin da zai zo nan gaba na law ittala'ta 'alayhim inda za a bi jiran maka da su ka gansu to wannan bayanin ranar shi ma ana gaya maka ne inda za ka ga yanda rana take kasancewa idan ta hudo da yanda take faduwa yaya take ga wannan kogo nasu malai ce wal khitabu bi mithli hadha mashhurun fi lughati al-arab allati نزل بها هذا القران العظيم wannan bayani da malamin ya kawo a cikin tafsirin sa abwaul bayan yake cewa irin wannan yaran irin wannan lafazin irin wannan yanayin yace abu ne wanda yake sananne a cikin yanayin yanda yaran harshen larabci yake wanda da shi ne alqurani ya sauka za iya baka labari ana wasafta maka ana ce maka in kaga kaza ko in da kin ga kaza da kaza zai faru ko kuma kin ga yanda abin nan ya faru ai baki gani labari take baki amma ta ce miki ta wance kin ga yanda akai kaza kin ga ko baki gani ba labari ake amma na kokarin a matso miki da hoton ne kusa kuma ana kokarin a tabbatar miki da abin da ake haska miki na inda zaki ganshi da zaki ganshi ya kasance akan wannan yanayi din dan haka watara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zata al-yamin idan rana ta tashi hudowa tana dan karkata gabarin hoton gabarin kogon da suke ciki zuwa bangare na dama wa idza gharabat taqriduhum zat ash-shimal sannan idan kuma ta tashi faduwa to yakan zamanto ta bar su ta koma ya zamanto tana bangaren hagu na wannan kogo akan maganar taqriduhum wasu malaman sun fassara ta akan tatrukuhum tana barin su ma'ana malamai suna da wajahi guda biyu kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya faɗa a cikin tafsirin wannan sura mai albarka yake cewa qila al-ma'na tatrukuhum taqriduhum ay tatrukuhum tana barin su yace kuma cikin wanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai Ibn Jarir akwai Al-Qurtubi akwai Al-Allama As-Sa'di akwai Ibn Ashur da shi kansa Ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin Adwa'ul Bayan sa'ilin da bin Uthaymeen rahmatullahi alayhi yace wa qila tusibu minhum yace an kuma ce rana tana samun su ba wai tana barin su ba taqriduhum ay tana samun su yace wa huwa al-aqrab a ra'ayin malam wannan ra'ayin yafi kusa yafi karfin hujja me dalilin sa yace annaha tusibu minhum wa fa'idatu hadhihi al-isabati an tamna' ajsamahum min at-taghayyur yace abinda ake nufi da taqriduhum tana dan taba su tana dan shiga wannan kogun domin ta taba jukkunan su ba dan komai ba sai dan su samu fa'idar da ake samu daga rana a jikin fatar dan adam domin dan adam yana bukatar hasken rana domin samun cikakkiyar lafiya a fatar sa dan haka wannan rana tana lekowa a wannan kogo lokacin da ta zo faduwa saboda ya zamanto ta inganta lafiyar su ko sun samu fa'idar da dan adam yake bukata a jikin fatar sa na daga rana wannan shine abin da malam ya faɗa kuma ya kafa hujja magabatan sa Ibn Atiyya rahmatullahi alayhi da tafsirin Abi Hayyan duk sun fikar kata zuwa ga wannan ra'ayi din na cewa taqriduhum ay tusibuhum tana samun su su kuma wannan sun tafi akan cewa ay taqriduhum tatrukuhum tana barin su ga nan gurin an samu sabani wanda yake ne hannun riga kowa da abin da yake yana ganin cewa yafi dacewa da wannan ra'ayi da yake kansa kuma kowa a cikin su akwai abin da yake ganin cewa wannan shine yafi dacewa da ya zamanto a jerin gwanan waɗannan ayoyi saboda cikar ma'ana da kuma nuna hakikanin abin da yake ya dace da ɗabi'a ta dan adam taka duk da yake in Allah madaukakin sarki ya ga dama zai sa su samu wannan sinadaran da wannan abubuwan da jiki ke bukata ba tare da haskawar ranar ba to amma tunda Allah ya kawo bayanin kuma kalmar tana iya daukan ma'anoni ta fuskoki din guda biyu sai malam yayi kokarin ya hakaito mana cewa ga abin da malamai suke a kansa na abin da ya shafi ra'ayi a bisa wannan gabar ko fassarar wannan yahani magana akan fassarar wata shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zata al-yamin wa zata ash-shimal magana ce wadda take mai fadin gaske malamai suna da ra'ayi yaka daban-daban akai wasu sun yi kokarin su wasafta ga irin mawqi' din, ma'ana ga irin gurin da shi wannan kogo yake, ga yanayin da rana take kasancewa a cikin wannan kogo idan ta hudo, ga yanda take kasancewa idan ta zo faduwa. Al-Allama Ibn Kathir yayi doguwar magana akai wadda a iya fuskanta ta, mu dai abin da yake akan mu kulasar shine mu fahimci Allah ya sanya rana a wani yanayi na musamman a ma'abota wannan kogo. Ga bayanin da yayi mana a nan gurin na cewa taqriduhum zata wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zata yamin wa idza gharabat taqriduhum zata shimal, wani yanayi ne da Allah ya sanya wanda yake ya kasance na fa'idantarwa ga su ma'abuta wannan kogo, kuma yana daga cikin ayoyinsa wanda suke tabbatar da isarsa da buwayarsa da ƙarfin mulkin saurin jujjuya halittunsa yanda ya dace ga maslahar da yake so ya tabbatar da ita da kuma hikimar da yake so ya tabbatar. Wannan dogon jawabin nayi kokarin ya zamanto mun tsallake shi ko mun aje shi a gefe guda domin galibin sa bai fi alaka da hakikanin asalin menene sakon da ayoyin suke fuskanta ko suke so su tsora mutum a kansa ba. Malam ya ci gaba da cewa وقال ابن عباس عبد الله بن عباس yake cewa taqriduhum ay tatrukuhum, kuma shi Ibn Kathir ya tafi akan cewa ranar tana ne tana barin su ne gabaki daya. وقد اخبر الله تعالى بذلك واراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض. ما لا ان شاء الله يا غيا من حكى saboda kawai abinda ake so mu fahimci cewa ga wani yanayi da suka kasance a kai, sannan mu tuntuntuni akan wannan yanayi. Allah bai gaya mana inda wannan kogo yake ba, bai kuma gaya mana a garin da wannan kogo yake ba. Illa fa'ida lana fihi wala qasdun shar'i, mana yace babu wata fa'ida a cikin gaya maka a ina yake, babu wata manufa ta addini da za a cimma akan haka din. Wa qad takallafa ba'd al-mufassirin fa zakaru fihi aqwala, mala ya ce wasu daga cikin masu yin fassara ta Alkur'ani masu tafsiri sun matsanta wa kansu gurin kokarin sai sun kawo ko sai sun hakaito sunaye da maganganu daban-daban wai gurin kokarin sanin ina ne wannan guri yake. Fa taqaddama an ibn Abbas annahu qala huwa qaribun min ailata, yace kamar yanda yake ya gabata an hakaito cewa wai Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace wai wannan kogo yana kusa da wani gari wai aila. Wa qala ibn Ishaq huwa inda Ninawa, ibn Ishaq shi ma ya hakaito cewa wai wannan kogo yana kusa da wani gari wai Ninawa. Wa qila bi biladir rum, an ce kuma wai a biladir rum a kasar rumawa wannan guri yake. Wa qila bi biladil balqa, kamar yanda an ce kuma a wani gari ne wai shi al balqa. Ma la yace wallahu a'lamu bi ayi biladil lahi huwa, Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sanin wai a ina wannan kogo yake. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه. يجد أقوت مصلحة تأديني. أقول إنسان عينا نوكو بيك يجد ولا ألا لمن زوس السنة دمو والنصب دمي من زوس صلى الله عليه وسلم يجي ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. بمبر وانا أبو دايبا وان ديكي زي كسان شياكو سان تدكو إزوا ذا الجنة ko ya nisanta ku zuwa ga wuta illa na sanar da ku shi. Kaga tunda Allah da manzonsa ba su san da mu ba, babu wata fa'ida a cikin wannan. Yan uwa masu albarka, dole za mu tsaya a daidai wannan gaba inda insha Allahu ta'ala gobe in Allah madaukakin sarki ya ara mana da lafiya sai mu dora akan inda muka tsaya. Abinda na faɗa na daidai, Allah madaukakin sarki ya samu amfana da shi, mu tarayya da ni da ku a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe. Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa ta wa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.